This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu sauraron a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Download da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 23 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayone tare da Grace Alheri Abdul daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan, Grace a ba mu kanun labarai.
To Ladan, akalla mutane 8 ne aka kashe a wani harin kunar bakin wake da aka kai a Maiduguri Najeriya, kimanin 20 kuma suka ji raunuka. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka da takwaransa na ƙasar Rasha sun ƙaddamar da wani zaman tattaunawa a Vienna da nufin cimma matsaya kan makomar siyasar ƙasar Siriya. Kana tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton za ta koma yakin neman zaben shugaban ƙasa da take yi kwana ɗaya bayan shafa sa'o'i 11 gaban kwamitin majalisar dokokin Amurka tana bayanai.
To kanun labaran kenan. A shirin za ku ji ƙarin hasken da Haruna ya aiko muna game da bom din da ya tashi.
Wayannan mutane kuma sun sake kai wannan hari a wani masallaci a can Polojit a wajen bayan wata kotu.
Haka ma a jihar Adamawa ana sallan Juma'a ne irin wannan bom din ya sake fashewa.
An yi ruba an gama dan zai zuwa ana cikin tare gama da wannan bai faru.
Idan muka tsallaka kasar Nijar ku malaman jami'ar da magaran ne suka shiga yajin aiki.
Kuma tun lokacin da aka wani jami'a har yanzu babu wani gida na dokan karatu na darasi wanda aka ƙara ginawa. Muna da kuma matsala ta su malaman da suke koya ilimi a wajen jami'a.
Haka na muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na Usman Ahmed Kabara, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Akalla mutane 8 aka kashe a wani harin kunar bakin wake da aka kai a Maiduguri Najeriya, kimanin 20 kuma suka ji raunuka a fashewar da ta auku lokacin sallar Asuba. Rahotannin sun ce nakiyoyin biyu sun tashi a cikin masallacin da ke birnin Jodari Polo a harin bom na baya-bayan nan da aka kai a birnin babban birnin jihar Cibiyar mayakan kungiyar Boko Haram. Ranar Juma'a da ta gabata, akalla 'yan kunar bakin wake 3 suka tarwatsa kansu bayan garin Maiduguri suka kashe akalla mutane 4. ‘Yan sa'o'i bayan nan kuma aka 'yan kunar bakin wake 2 suka kai hari a babban birnin kasar suka kashe mutane 37.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da sakwaransa na kasar Rasha Sergey Lavrov sun fara wata tattaunawa a Vienna da nufin cin matsaya akan makomar siyasar kasar Siriya. Jami'an biyu sun sha hannu sai dai ba su yi wani jawabi ba ga jama'a a bayan da suka shiga zauren tattaunawa yau Juma'a. Za su kuma gana da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya na Turkiyya da kuma ƙasar Saudiyya. Duk da yake rundunonin ƙawancen da Rasha da kuma Amurka ke jagoranta dukan suna kai hare-hare ta sama a Siriya, sai dai ra'ayoyinsu sun bambanta kan matakan warware rikicin ƙasar. Rasha tana goyon bayan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da kuma rundunar sojan ƙasar, yayin da Amurka ta hakikanta cewa bai kamata Assad a ɗauki matakin siyasa da nufin kawo ƙarshen rikicin na ƙasar Siriya ba.
Isra'ila ta ɗage wani sharaɗi da ta gindaya wa musulmi masu ibada da jimawa a wani wuri mai tsarki da ke birnin Kudus da ake rikici a kai da nufin shawo kan tada ƙayar baya da ya janyo rikici da asarar rayuka. Sharaɗin da aka gindaya a ranakun Juma'a tun da rikici ya ɓarke a watan Satumba ya hana matasa musulmi maza shiga harabar masallacin Al-Aqsa, wuri mai tsarki da Yahudawa ke kira Temple Mount. An janye dokar hana matasa shiga haraban ne yayin da aka ƙara ɗaukar matakan diflomasiya na shawo kan tashe-tashen hankali da ake yi tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce waɗansu sojoji sun harbe wani Bafalasɗini da ake zargi da daɓawa wani soja wuƙa a yammacin kogin Jordan. Lamarin ya auku ne kwana ɗaya bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana yiwuwar samun maslaha. Ya bayyana haka ne bayan ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Berlin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yan sanda a Afirka ta Kudu sun yi amfani da gurnetin roba wajen tarwatsa dalibai da suka yi zanga-zanga yau Juma'a a harabar fadar gwamnatin kasar. Dubban dalibai sun taru a harabar ofishin da ke Pretoria domin nuna adawa da shirin gwamnati na ƙara kuɗin makaranta. Ofishin shugaba Jacob Zuma ya ce yana wata ganawa daban da shugabannin zanga-zangan da kuma ofishin harkokin ilimi a yunkurin shawo kan rikicin. Shaidu sun ce waɗansu masu zanga-zanga ƙalilan sun rika jifar 'yan sanda a harabar ofishin. Wasu kuma suka cicinauta da 'yan sanda suka kashe da na mesar ruwa. Zanga-zangar da ɗaliban suka shafi makonni suna yi ta nuna adawa ne da ƙarin kashi 10% na kuɗin makaranta wanda ya tilasta jami'o'i 14 rufewa na ɗan lokaci kaɗan.
Daga ƙarshe ana kyautata zaton tsohuwar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton za ta koma yaƙi neman zaben shugaban ƙasa da take yi. Kwana ɗaya bayan shafa sa'o'i 11 gaban kwamitin majalisar dokokin Amurka tana bayanai dangane da harin da aka kai wa ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi ƙasar Libya da ya sanadiyar asarar rayuka a shekara ta 2012. Ta shaida wa kwamitin da jam'iyyar Republican ke jagoranta cewa ta fi su duka kasa barci sabili da harin da ya yi sanadiyar mutuwar Amurkawa huɗu da ya haɗa da jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens.
I assume your answer is the same with respect to the fact that we have increasing security incidents, but no corresponding increase in the amount of security.
Dan majalisar yake cewa ina jin amsar ki ɗaya ce kan cewa mun ƙara fuskantar barazanar tsaro amma ba mu ɗauki matakan tsaron da suka dace ba. Clinton ta maida martani da cewa
Congressman, I just have to respectfully disagree. Many security requests were fulfilled. We'd be happy to.
Tace dan majalisa da ban girma yana iya cewa ba haka batun yake ba. An dauki matakan tsaron da aka bukata. Za mu iya mika waɗannan bayanai a sani. Ban san abin da kake nema ba, amma na san cewa an biya dukan bukatun tsaro da aka gabatar. Yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suka ce Clinton ta yi watsi da bukatun ƙarin matakan tsaro a Benghazi da jakadi Steven ya gabatar. Ta ce ba a tura bukatun a ofishinta ba, a maimakon haka ne an bar su ne a hannun ƙwararru a fannin harkokin tsaro. Wani mai kare Clinton a kwamitin ya kushe hujjojin abokansa 'yan jam'iyyar Republican da ke kwamitin a kan wannan bincike.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga birnin Maiduguri inda bom ya tashi da safe yau kuma ya kashe mutane kana yi wasu da dama rauni. Ga ƙarin bayanin da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri.
Hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta ce mutane 7 ne suka halaka, wasu kuma guda 16 suka samu munanan raunuka sakamakon tashin bom da ya auku a wata masallaci da ke Angol Jidare bayan High Court. Coordinator samar da agajin gaggawa ta nema Muhammad Kanan ne shaida a muryar Amurka, wanda kuma ya jawo hankulan jama'a da su mai da hankali game da irin wannan tashin bom da ke auku a unguwannin su.
To wannan yau da safe da asuba wayannan mutane kuma sun sake kai wannan hali a wani masallaci a can Polo Jita wajen bayan wata kotu ta gwamnatin tarayya, inda a nan gurin kuma har mutane wajen 6 suka halaka, yanzu 1-7. Muna da mutane kuma 16 wanda har yanzu suna nan suna karɓar magani.
To ne kamar me ya kamata jama'a su dinga mai da hankali ne game da irin waɗannan abubuwan yadda ke faruwa, kamar me ya kamata su yi ne?
Ya kamata su tashi sai wanda aka ce an hana shi yin addininsa, wanda yake wannan ɗaya tana daga cikin sallah na farilla wanda a nan masallaci ake kuna jan dole ku tashi ku tsare kanku ku lura da masallacin ku ku kare kan mu kuma za mu yi wa magana za mu iya kara magana ga jami'an tsaro, inda in sun zo su ba za su gane wannan masallaci ba ne, wannan ba masallaci ba ne. To dole dai jama'a su ne za su tashi daga kan cewa sun shirya wani abun nan da za su dinga kula da masallacinsu. Na biyu kuma su tabbata masallaci an gama sallah a rufe shi.
A yau da misalin karfe 5 ne dai aka samu wannan tashin bom ɗin a wata anguwa da ake kira Jiddari bayan High Court, inda wanda kunyar bakin wake kusa cikin wannan masallaci a daidai lokacin da ake gudanar da sallar asuba ya kuma tada wannan bom ɗin ya halaka waɗannan mutane da kuma raunata wasu da dama. Irin wannan tashin bom a masallaci dai ya zama tamkar ruwan dare, musamman ma irin anguwannin da ke bayan gari, inda irin waɗannan ƴan kunnan bakin wake kan yi jigida da babu mai su kuma kusa cikin masallaci su tada su su kashe kansu, sannan kuma su kashe waɗannan masallata. Na dai zan tada ɗaya daga cikin wadda Allah ya waye dan doguwa wadda ke cikin wannan masallaci lokacin da wannan bomb din ya tashi, amma ko kurjini bai samu ba.
Ce kana cikin masallacin ma lokacin da wannan abin ya faru?
Wallahi malaki.
Amma kai ka fita lafiya kam?
Ah, lafiya kala wallahi.
A wani anguwa ne abin ya faru ne specific?
Ah, ko nan wajen High Court ba.
Okay, bayan High Court ne?
Eh.
Okay, kai kana cikin masallacin?
Wallahi na ciki.
An zo an aje ne ko kuma ya zo da shi da jikin sa ne?
Ah, wallahi ba wanda ya sani, kawai dai mu ne mun ji kara ne, ba wanda ya sani ko an zo ne ko an sa da baga da mene ma da farko an sa ne ko me, ba wanda ya sani, kawai dai mun ji kara
ne
kawai.
Kuno ne abin kuka fita lafiyan ku kalau?
Eh, yanzu dai kam mu ji yawa ne da wasu. Akwai dan lokacin mu biyu mun fita, akwai wani kuma wanda sun fita.
Eh, wanda suka ji ciwo fa?
Ah, wanda sun ji ciwo da bazo ke ma mutum yanzu dai suna asibiti da sauran abokan mu da
ku. Shi matsala kai da ka samu ko?
Ah, ba wanda ba wani matsala kina wallahi. Yanzu wannan jin na duba ma dojin doktor ma gaba kira yake ba wani ba matsala na gaba. Allah kake wallahi.
To Allah ubangiji ya kare mu.
Amin.
Eh, haka zalika na kuma zan tada ɗaya daga cikin makotan wannan masallaci.
Masallacin a kofar gidan ku take?
Eh, ba ta bayan gidan mu yau.
Na ce ya abin ya faru ne kaman karfe nawa ne?
Wallahi dan fa su ba ne karfe 5.
Ana cikin sallah?
Wallahi ana cikin sallah.
Eh, kaman ya kuka ji ku da kuke wannan anguwa?
Eh, to mun ku zan kai ma da gidan mu na ma da wurin ne. Eh, mun fita za mu ga masallacin kenan abin da an zata muka kuya.
Ku koma. To da abin ya fashe kun sake fitowa kun ga mutanen da abin ya shafa?
Eh, mun ga su. Da yawa da mun sani.
Eh, sun kai nawa ne mutanen da abin ya shafa?
Akwai wanda sun raka rayuwar su ma, akwai wanda sun fita saura kuma lafiya.
Aga, kamar wanda sun raka rayuwar su sun kai nawa?
Sun kai da yatsu zai kai mutum zuwa 6 zuwa 7 haka.
Eh, wanda suka fita fa?
Wanda suka fita ma sun kai mutum 4 haka. Saura kuma sun ji rauni.
Eh, wanda suka ji rauni za su kai mutane nawa?
Eh, su ma tuli za su kai 6-7.
An kai su asibiti ne ko?
Eh, an kai su asibiti. Ta cikin su ne saura kuma da kai su sai suka cika.
Wanda suka cika kace suna?
Amma an kira gawa guda take da an cire gawa guda uku da munafikin da ya zai dasa bomb din.
Wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayani game da tashin bomb din da aka samu a wata masallaci na unguwar Jiddare da aka fi sani da bayan High Court, inda kuma ya halaka mutane da kuma jikata wasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. A can jihar Adamawa ma an samu irin wannan a lokacin da ake sallan Juma'a a wani masallaci. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shi dai wannan harin bomb amma kai shi ne a wani sabon masallaci da ake budewa a unguwar Jambutu, wanda kawai yanzu kuma ba a san adadin waɗanda suka mutu ba. To koya lamarin ya faru? Ga ta bakin wasu shaidun gani da ido da lamarin ya faru akan idanuwansu.
Yanzu ya wani ne ake ciki kaman asarar rayuka, an yi samu asarar rayuka da yawa?
A kuma gaskiya mutu, gaskiya. Don ni gina kanzu yara ƙanana, na kirga wa yara ƙanana guda huɗu, ban da manya.
To yanzu wani hali ake ciki a wannan wajen?
Halin dimauta ake ciki, an rude gaba ɗaya.
Yanzu a yanzu ba ya adadin abin da za a ce wa'anda an laɗin kiran su a wannan wuri da wa'anda suka ji ciwo, sai dai daga bayan an tantance kenan. Don gaba ɗaya yanzu da masu nan da wanda suka ji ciwo an ɗauke su an kai su asibiti. Na ganin da jami'an tsaro sai har bincika suke yi.
Da yake tabbatar da lamarin, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Uthman Abubakar ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kawo harin a masallacin da ake ƙoƙarin buɗewa.
Masallacin Jambutu ne, ana cikin sallar Juma'a din nan, kunan baki wake zai tada bomb din nan a cikin mutane suke sallah.
To kawo yanzu kaman asar rayuka nawa aka yi?
Eh, to yanzu ne ba za mu ya ce ga asar rayuwar da suka salwanta ba tukuna, da muna nan muna kan tantance wanda suka jikata kuma da wanda suka rasu. Mun ba za mu ya kira ya mutane suka mutu a yanzu haka nan ba.
To wani kira kuma za ku yi wa jama'a?
Kaman kullum yau shi ne mutane su ci gaba da kula da masu shiga da fita, ba masallacin kurum ba ko ta ina da san da mutane suna mu'amala na yau da kullum ko kusan wurin taron jama'a hakan nan. Don Allah mutane su dinga ci gaba da lura.
Kawo yanzu da 'yan uwa da abokana zuka na garzaya zuwa asibitoci domin duba waɗanda lamarin ya faru da su. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To idan muka je jamhuriyar Nijar kuma malaman jami'an da magaran ne suka fara yajin aikin da sai abin da hali yayi. Ga Tamar Abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matsala ta wurin dokan darasi jami'a yanzu muna da faculty guda 4 da UT guda, kuma tun lokacin da aka wannan jami'a har yanzu babu wani gida na dokan karatu na darasi wanda aka ƙara ginawa. Muna da kuma matsala ta su malaman da suke koya ilimi a waga jami'a.
Baya ga wannan matsaloli, gwamnati ta rage kudaden da ake ba jami'a ta yi aikinta.
Bayan muna cikin matsala ta yanzu har lokacin muka samu wannan labarin ce kudaden na jimilla ma da ake bada an ƙara rage su. Kenan shine yasa muka diba muka ce a wannan sabo shekara ba mun fara ta ba da wannan dimbin bashi wanda muke bin gwamnati. Ya kamata a yi abin da ake cewa biyan da dawo kauye. A biya wannan in su ce mu fara wani. Bayuwa mutane yanzu sun yi aiki tukuru a ce su fara sabo shekara ba a biya su ba kudaden da ya kamata a ba su, kuma hallo su zo su ƙara limuka bisa abin da ya kamata.
Yayin aiki ba fashi, in ji Dr. Ilu Mamman, magatakarda na kungiyar malaman 'yan jami'a ta da magaran wato SNECS.
Lokacin da muka ajiye waga takarda ta shiga ta neman shiga yajin aiki, sai da aka bari muka tsunduma wannan yajin aiki a jiya ne kaɗai aka kiraye mu. Aka muna wani bayanin cewa babu abin da ya kamata a bamu. To mu kuma tun da aka ce babu abin da ya kamata a bamu, muke gani a cikin wanga halin gaskiya ba ma iya koma ba a wurin aikinmu. Yajin aiki ya dore insha Allah har sai kwalliya ta biya kudin sabulu.
Suma ɗalibai ta bakin mai watsa labaru a kungiyar ta ɗaliban na jami'ar da magaran Canga Chalimbo Shebu, wannan yajin aiki ba ƙaramin koma baya zai jawo musu ba.
Har yanzu babu don tabbatu na deliberation na license lasisi na hurku na jami'a wanda zai baka dama ka tai master. Ba ma batun su ɗalibai na master wanda za ne maka musu, kuma na uku ma shine ma wai matsala wadda ba a san ba ma wai shi za a fara karatu a jami'ar da magaran. An hudu lista hurku ta ɗaliban jami'a bangaren masu karatun leta da ma karatun bil'adama wato faculty of letters and science women mutum 1964 aka ɗauka. To ba san ba ina za a sa su ko a waje za a yi a hili za a yi karatu. Muna kiran gwamnati ta kankauta ta nemi sulu ga malamai ko ta biya musu buƙatunsu wanda ya rige nata. Mu ganin ta mun koma da su don mu mun gaji da hutu.
Tamar Abari, sashen Hausa na Muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar.
Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mu anan ya ce karfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya zilal wal ikrami Allah shi katida
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata mun faro tattaunawa da Sheikh Tukur Adam Almanar, wanda yake shine limamin masallacin Juma'a na Almanar da ke Kabalan Doki a jihar Kaduna, Najeriya, inda ya tsaya a wajen da yake magana akan cewa a aikin haji duk abin da Allah ya ce a yi to shi ya kamata a yi a tsaya a wurin. Ga ci gaban tattaunawar inda ya dasa daga maganar jifa da kuma maganar yanka bayan an kasa yin jifa ko kuma wani abu ya ratsa ba a yi jifar ba.
shi yanka rago a madadin jifa wato kaman mutun ne ya karya dokan da Allah ya nema daga wajen shi asali da ya karya dokan sai aka masa ukuba da yanka rago ya zamanto masa kafara to kaga ba za a dauki abin da yake aikin da ake a matsayin ukuba a ce an maida shi kuma shi asali ba
idan aka ce malam tukur almana da zo wannan fatawar zaka je in kuma ka je me zaka ce to a wurin
eh to ni wannan abin da nake faɗa maka yanzu shine zan faɗa a wajen a wani sa'i zaka tara mu dinnan wajen neman sauki wani sa'i mun cika neman sauki a inda bai dace a nemi saukin ba yanzu misali nakan buga misali da yin ihrami mai zuwa Saudiya ko lokacin haji ko ba lokacin haji ba idan ka doshi gida a jirgin sama zaka ji matuƙa jirgin sun ce to idan fa akwai masu niyan umra mun kusa da miƙati nan da minti 20 zamu riski miƙati lokacin nayi kuma su ce to yanzu fa muna miƙati tun kafin a dira gida kaga yana cikin teku kenan amma zaka tarar da alhazammu anan kullun an musu sauki sun su sauka a gida alhalin jiddan kuma ya wuce wannan miƙatin kuma wanda ya wuce miƙatin dole ya yanka rago menene matsala mutun yayi wankan shi a randa jirgi zai tashi daga Kano ko Abuja airport ya daura wannan ihramin nashi ya yafa wannan me yasa alhazanmu ne kade suke sauka su daura wannan wai an musu sauki duk alhazan waɗansu kafashe da za su biya ta wajen za su sauka da ihramin sannan ihramin na yana kusan kwana uku cikakku a jikinmu daga lokacin fitamina har zuwa tsayuwar arfa har zuwa ranar sallah har jifa ai da wafu ifada zaka ga kwana uku ihramin nan yake a jimu te menene matsala da alhazanmu ba fasawa annabi ya faɗi waɗannan abubuwan kuma yayi aikin hajjin nan kuma hajjin shi na ɗaya ne guda ɗaya shine na farko shine na ban kwana ashe duk abin da manzo Allah yayi a wannan ranan yayi shi ne a matsayin yana da muhimmanci a aiwatar da shi yawan alhazaini a rage kowa ya je ya samu yayi hajjin shi cikakke ya kawo rukunai ya kawo wajibai ya kawo sunnoni amma yanzu idan aka ce kai a cire jifa to kaga ko da ba a hasashin ma za a mutunce nan an bar waɗannan sunnoni
wace kalma guda ɗaya ce zaka iya barin su da ita wanda za su iya rikewa a rai a matsayin cewa ba sai an janye ba
shekara da shekaru an fi dai shekara 70 ana aikin hajjin nan kuma sun san ana kwana min kuma ana zuwa ai jifa sannan an sha mutuwan kuma sannan kuma bai hana aje ai jifan ba yanzu kaman kai ne ka san sallah rak'a hudu ake yi sanan sai aka ce kawai banda ruku'i a ciki ko kuma banda subhana rabbil a'la a ciki ko banda zaman tahiyan farko an cire wannan kaga ai shine zai zaman to maka bako da zaka shiga damuwa ba wai a ce a tabbatar da sallan yanda aka saba yin tambane bako
to muna godiya malam Tukur Almannar na masallacin Juma'a na Almannar dake Kabalan Doki a Kaduna sai kuma mu je ga Hassan Maina Kaina wanda ya tattauna da wani sheihin malami da ake kira Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu daga jihar Yobe inda yayi magana akan musulmi da kuma maganar yadda da kaddara musamman in aka alakanta da abin da ya faru a kasa mai tsarki na maganar rasuwar alhazai da suka yi a wurin turmutsitsiniyar da aka yi a wajen jifan shida
to alhamdulillah musulmi mai imani farko duk abin da ya faru wajibi ne ya kalle shi gurgudan yanda imanin sa ya tsara masa karo na farko ya yadda cewa mutuwa kaddara ce kamar da yanda ya inganta a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne mutum yana da lokacin da Allah madaukakin sarki ya rubuta zai mutu kuma yana da irin ajalin sa da Allah ya kaddara akwai maganar sababi na cewa wani yayi garaje ko bai kyauta ba ko bai yi aikin sa daidai ba ko ya sa wani abu cikin tsarin aikin sa ya jawo sanadiyar wani ya mutu ko wani ya rauni to a wannan gaba abinda zamu faɗa game da hukumar Saudiya a ka'ida ta musulunci wajibi ne mu yi musu kyakkyawan zato sannan wajibi ne mu rinka auna su da ayyukan su da suka yi da wanda ya gabata duk mutumin da yake zuwa aikin haji in dai yana da adalci a ransa to zai yaba wa hukumomin Saudiya akan kokari da suke yi wajen fama da mahajjatan mu tabbas ba karamar wahala hukumomin Saudiya suke sha game da mutanen mu ba kuma wannan abun shekara da shekaru ake yin karo daya to mu dauka cewa su garaje suke kamar yadda na ga wasu da faruwar abun bai fi kwana biyu ba suka fara rubuce-rubuce suka fara surute akan an yi kaza abun bakin ciki ma wani yana Najeriya amma zai yi hukunci shi bai je ma aikin hajjin ba amma zai iya hukunci da bakinsa ya nuna cewa ga garaje aka yi da sauransu. Wajibi ne mu ji tsoron Allah, mu san abin da yake fita daga bakinmu, saboda komai ka fada Allah zai maka hukunci akai.
To a madadin Sheikh Tukur Adam Almannar, sai kuma Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu da wakilinmu Hassan Maina Kaina, sai kuma wanda ya hada mana sauti Chubahiro Dodone. Ni Usman Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Assalamu
babai zuba kazar da bata da nono Allah shi ka ci da biyanta tunda mun shaida ba ka da laifin komai.
To Allah ka aikin mallan ka kuma karkare ga rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Kamar muhara da sakonba da Masi Ali Rijal Lemo Kano wanda ce salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya matsalolin da suke addabar Najeriya suna buƙatar addu'a tare da komawa ga Allah dan neman sauki daga gare shi da fatan Allah ya maganta mana amin. Cikin sakon Aliyu M Aliyu dan Agaji Jiga wanda ce ya kamata ƴan majalisar Najeriya ku ji tsoron Allah, ku yi wa talakawa aikin da suka wakilta ku, ku je ku yi musu. Shi kuma garba na halukan ba cewa yayi. Hakika mu al'umman Najeriya mun yi marhabin da matakin da hukumar Kwastan ta dauka na shigo da shinkafa da kasar waje. Wannan babban taimako ne ga talakawan Najeriya. Ya Allah ka taimaki hukumar Kwastam da gwamnatin Najeriya, amin. Muna tajantawa al'umar Faransa sakamakon mummunar hatsarin mota da ya laƙuma rayukan al'umma da dama. Waɗanda suka jikata Allah ya ba su lafiya. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Sai kuma sakon Alhaji Garba Gwando Aliru wanda ya ce Allah ya sa ƴan takarar shugabancin kasar Tanzania su yi aiki sau da kafa da shawarar da tsohon shugaban kasar Najeriya Jonathan ya basu, cewa su amince da shan kayi kamar yadda amince da shan kayan zaben shekarar 2015. Ita kuma Sadisa Ido Daura cewa ta yi yunkurin majalisar jihar Niger na hana makiyaya yawo da sanda, ko kasan bai dace ba gani yadda aka san al'ada ne ga makiyayi ya rike wannan. Sai kuma sakon Bubu Mai Gora Gashuwa wanda ya ce zanga-zangar da ɗaliban makarantar Afirka ta Kudu ke yi don ƙarin kuɗin makaranta wannan abu ne mai kyau. Fatana gwamnatin ƙasar ta ji tausayinsu ta rage musu kuɗin, kada zanga-zangar ta haifar da damar ido. Da ƙarshe sai sakon Isa Mai Kati Gashuwa wanda ya ce muna kira ga hukumar EFCC da ta ƙara zage dantse wajen gurfanar da mutanen da take zargi da handama kuɗin jama'a, ta nuna ba sani ba sabo yadda take gudanar da ayyukanta.
Allah kafin karkare ga labarai amma wannan kara ta kaice.
Akalla mutane takwas. Aka kashe a wani harin kunar bakin wake a Maidugurin Najeriya, kimanin 20 kuma suka ji raunuka a fashewa da ta auku lokacin sallar Asuba. Rahotanni sun ce nakiyoyi biyu sun tashi a cikin wani masallaci da ke birnin Jidori Polo a harin bom na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin jihar Borno, cibiyar mayakan kungiyar Boko Haram. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov sun fara wata tattaunawa a Vienna da nufin cimma matsaya kan makomar siyasar ƙasar Siriya. Jami'an biyu sun sha hannu sai dai ba su yi wani bayani a bainar jama'a ba yayin da suke shiga zauren taron yau Juma'a. Isra'ila ta ɗage wani sharaɗi da ta gindaya musulmi masu ibada da jimawa a wani wuri mai tsarki da ke birnin Kudus da ake rikici a kai da nufin shawo kanta da ƙayar bayan da ya janyo rikicin da kuma asarar rayuka. Sharaɗin da aka gindaya a ranakun Juma'a tun da rikici ya ɓarke a watan Satumba ya hana matasa musulmi maza shiga harabar masallacin Al-Aqsa, wuri mai tsarki da Yahudawa ke kira Temple Mount. An janye dokar hana matasa shiga harabar ne yayin da aka ƙara ɗaukar matakan diplomasiya na shawo kan tashin hankalin da ake yi tsakanin Isra'ilawa da kuma Falastinawa. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu sun yi amfani da gurnetin roba wajen tarwatsa ɗalibai da suka yi albarutan roba wajen tarwatsa ɗalibai da suka yi zanga-zanga yau Juma'a a harabar fadar gwamnatin ƙasar.
To madalla da takaitattu labarin mu kawo ƙarshen wannan shirin, sai an jima kuma sake dawo muku da wani sabon shiri fil. Amma kafin mu tattara yanayin bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Ahmed Sharif Dankinba a garin Rijau da ke cikin jihar Niger don rasuwar mahaifiyarsa uwar ta rasu shekaran jiya a garin Rijau din. Ubangiji Allah ya jikanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdu da ta yi tayan gabatarwa, sai Khalid Getta ce wanda ya ba da umarni da injiniyarmu Zainab, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da tawagarta za su gabatar. Sai an ji mu.
Thank you.